ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم شاتقص دوت المحرم هجر منذ صلى الله عليه وسلم دبوديا da 441 wanda ya zama daidai da 18 ga watan September shekara ta 2019 muna cikin karatun littafin Aqidatu Salaf Ashabul Hadith a yau zamu tashi shafi na 336 daga tsakiya
Bismillahir Rahmanir Rahim
Bismillahir Rahmanir Rahim
فعندهم من تزيين الباطل الشيء الكثير
فعندهم الشيء الكثير للي أوجه أن بريء سنة أبو بوا ما سيوا من تزيين الباطل نايرجن قاوة برنا أبو جري جري برناني أما سيئة قاوة تشي
ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل الشر والفتن
مسمى ما أولنا زامن وندا هنيوي annuka na sharri suka yawaita a wannan zamani da kuma ainihin tsananuka na fitintunu an gane ku akwai tsananuka akwai hanyoyi na sharri akwai hanyoyi na fitintunu sun yawaita a wannan zamani
min as-suhufi wal majallati wat talfizun
kuma ainihin jaridu da mujalloli wato magazine kenan da kuma television
wa shabakatul internet
da kuma ainihin yanan gizo wato da kuma abin da ya shafi internet da shabaka na internet
umurin la awwala laha wala akhir
da wasu al'amura wanda ba su da farko ba su da karshe suna nan kala kala na ainihin fitina da sharri
wannan fi ghayatin nishab al'an
su wayannan abubuwan da aka ambata jaridu mujalloli da sauransu suna cikin gayan nishadi a yanzu su ne hanyoyi na yada ainihin sharrika da yawa
وكل سهامهم موجهة ضد الهك وأهله.
وتذكر كبيوين زكبادايا كبيوين زكبادايا أن تسكن تدشيني دومون تكيشي الكيغاسكيا دمتان الكيغاسكيا أنغاني أيضا كبيوين زكبادايا أن تسكن تدشيني دومون تكيشي الكيغاسكيا دمتان الكيغاسكيا
ضد السنة وأهلها
وتدومون تكيشي الكيغاسكيا دمتان السنة
فتهيأ لهم من الوسائل
سي واتو يسامو أغريسو يتتلع أغريسو لغا تكين عيني جن وسيلو لي كلا كلا
ما لم يتهيأ لمن قبله
والنبي تبزوا عقا ونسكزوا قبان انتبا واتو متى نوانا زامن هنيو ينياد بريئة هنيو ينياد عيني جن سابان الله يابي وحوانا زامن في يد زامن من زام الله صلى الله عليه وسلم zamanin manzon Allah babu jarida babu ainihin mujalloli babu internet babu facebook ko babu ainihin television kuma a wannan zamanin yanzu ana iya yada barna ta hanyar television ana iya yadawa ta hanyar internet ana iya yadawa ta hanyar jaridu da mujallu kai akwai hanyoyi daban-daban na yada barna an gane wanda bai taba samuwa a zamanin sahabbai ba ko zamanin tabi'ai ko zamanin tabi'in sannan kuma abin takeici shine mutanen wannan zamani imanin su bai kai mutanen zamanin manzon Allah ba sai kuma Allah ya jarabe su da bala'i fiye da yanda ya jarabe sahabban manzon Allah da shi an gane hanyoyin sharri ya fi yawa a wannan al'umma din an gane fiye da yanda yake a zamanin wayancan kuma wayancan sun fi mu karfin imani sun fi fahimtar addini da a ce kila zamanin su ne aka jarabe su da wannan sun san yadda za su yi da shi kuma mu a zamaninmu yanzu wato abin yana tasiri sosai wajen lalata aqidun mutane wajen lalata ainihin tarbiyya da mutane
wayahtamuna bil gharbi mithlu amrika wa britaniya
wato suna labewa da yammacin turai misalin amerika da kuma wato britain wato ingila
yasuluna wa yazuluna min wara'i amrika
wato suna kai jamka kuma suna yawo wato ba suna kaiwa da komowa a bayan America
walgar
suna kaiwa da komowa a bayan yammacin turai
wala siyaman rawati
musamman shi'a musamman shi'a suna tinkawo ne da kasashen turai suna neman taimako da kasashen turai wajen ganin sun rusa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
الرواتب جلبوا على المسلمين من الضرر والشر
وتشيئا تنجيو مسلمي وني ايرن تشوتروا ده وني ايرن شري
وسفك الدماء
ده زبد جيني
والفتن
ده بجنتلو
ما لا يعلمه الا الله عز وجل
وان باب وند يسكن وينن بجنتلو في الله الله كدا يسن ايرن بجنتلو وان شيئا سكي جنيو اينكين الامه المسلمي مسمى اهل السنه
وهم يستهلون دماء المسلمين وأموالهم.
سوشيئا سنا حالة تجيني نم المسلمين دكما تيوكيو ينسي.
ويكثرون الصحابة.
سنا كابرة صحابة من ذا الله صلى الله عليه وسلم.
ويغيظونهم أشد البغض.
سنا كامن صحابة من ذا الله مطيب أنا نكافا.
ويكثرون أهل السنة.
سنا كابرة أهل السنة. سنا كابرة صحابة. أي صحابة سولي سلف من أهل السنة. أنا نقول to tunda sun kafirta sahabbai su kuma ahli sunna suka biyo bayan su wane ne su ba za ka kafirta su ba an gane ko kenan ko da dan shi'a zai ce maka yanzu lokaci yayi da za mu manta da ainihin bambance-bambancen mu abin da ya faru da ya riga ya wuce ya kamata yanzu a fuskanci yammacin turai sai ka tambaye shi me za ka ce kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam me za ka ce dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zaka ce dangane da alqur'ani an gane wannan ayi to anan ne zaka san cewa har yanzu yana nan da ra'ayinsa kawai yana so ya bi ka ne da siyasa saboda yan shi'a sun kware wajen siyasa idan baka da wayo sai ka dauka wayannan mutane suna neman a samu hadin kai ne a manta da bambance-bambance a daina aibanta juna to tunda su shi'a suna da taqiyya wannan taqiyya din zai iya hana ka san ko zuwa yi za su yaudare ka ƙarƙashin ƙasa suna nan suna yaɗa miyagun aƙidunsu kai kuma ka ɗauka cewa alhamdulillah waɗannan mutane na son zaman lafiya waɗannan mutane suna son sulhu da abin da ya kama da wannan an gane ko na'am
wa yughidunhum ashadda al-bughd
suna kyaman ahlus sunna mafi tsananin kyama
wa yatahayyanuna al-furas
sannan kuma suna neman duk wata dama in dama ta samu za su kai wa ahlus sunna hari in dama ta samu ko in dama ya samu wato za su ainihin cutar da ahlus sunna ta hanyoyi daban-daban
sai da wajadu fursatan wasabu alai
da zaran sun samu dama sai su zabura su amfani da wannan dama su zabura zuwa gare ta
fa yasfikuna dima'ahum
sai su rinka zubar da jini na ahlus sunna an gane ai suna samun dama za su yi amfani da ita
wayan
zubar da jinin ahlus sunna
وينتهكون أعراضهم
سكيتا مثل متنشي تهاني يوى يوى عيدهم إما تنسك يعني كما تنعوري
ويسلبون أموالهم
كما سننس باتي مثل دوكي وينسو ثم يتدوكي أهل السنة يزمن تو غنيمة أو جنسو
لأنهم يرون أن الكون كله لهم
يومن سوشيء أئر الناس فهمتا سنة غنم دونيا غبادي ناسني دونيا غبادي ننشي آني sakadan shi'a yana da iko ya sarrafa duniya zuwa ga yadda ya ga dama
wa dunya wal akhira lahu
kuma duniya da lahira nasu ne haka suka rubuta a cikin littafan su sakadan dan shi'a ya kashe ahlus sunna ya kashe banza ne dan shi'a a cikin na ganin tahrirul wasila na imam Khomeini in ba na manta ba an tambaye shi fatawa akan cin dukiyar ahlus sunna mutum ya kwace wa ahlus sunna dukiya da karfi kuma ya cinye ya nuna cewa idan mutum ya yi haka ya ci halal ba matsala insha Allah kun fahimci wannan ko to ire-iren waɗannan akwai su nan a rubuce a cikin littafin shi'a cewa babu laifi dan shi'a ya karɓi dukiyar ahlus sunna ya cinye a banza wanda in ya ci wannan dukiya kamar ya ci ganima ne babu laifi
hum la yastayquna shay'an la fi dunya wala fi al-akhirah
su ba sa cancantan wani abu ko a duniya ko a lahira wato ma'ana ba sa cancantan wani azaba ko wani hisabi dan sun ci dukiyar mutum ko abin da ya kama da wannan ya halarta su karbi dukiyar ka su ci banza ba matsala an gane wannan ko to ire-iren waɗannan abubuwa ka duba sai ga har wannan zamanin da muke ciki ɗan shi'a suna yin amfani da dama yanzu abin da ya faru kwanan nan da ainihin Iran ta kai hari zuwa ga gidan mai na Saudiya gidan man Aramco ta kai hari ainihin refinery wato inda ake tace mai na Saudiya. Sai kuma take ba ita ta kai hari ba. Sai nace ai yan hutu suka kai hari. An gano wannan ko? To amma yanzu duniya ana ta bincike kuma mafi kyakkyawan alama da ƙarfin dalili ya nuna wato Iran ne ta kai hari zuwa ga gidan mai na Saudiya wato mana ainihin makatan mai na Saudiya. An gane? Ba za ka taba ganin sun kai hari zuwa ga Amerika ba ko zuwa ga Ingila ko abin da ya kama da wannan. In za su yi ta'addanci, ta'addancin suna karewa ne kan musulmi. Ina ba san gane. Yau ɗazu wani ya turo mun wani mai wanda raunin fahimta ya turo mun ta waya. Wai Saudiya ta shekara biyar tana cutar da Yemen. Wai Saudiya ne ta shekara biyar tana cutar da Yemen. Wai a yanzu tunda ƴan Yemen sun rama. To wai sai a kai duniya taiwa ainihin mutanen Yemen sha. Ina ba san gani kaga wannan ya nuna gaba ɗaya bai bima su abin da ma yake yi ba. Shin Saudiya tana cutar da mutanen Yemen ko tana taimakon su? Shin da ba dan Saudiya ba da ƴan Shia ba su ma mai Yemen ba? ƴan Houthi sun kifar da gwamnatin Yemen da ba dan taimakon Saudiya ba da yanzu Iran da take mulkin me? Take mulkin Yemen. Domin Iran ta baiwa ainihin Houthi makamai, ta ba su dukiyoyi domin su kifar da gwamnati mai ci, kuma suka samu nasara suka kifar. Allah ya taimaka Saudiya ta zo da rundunanta ta kifar da gwamnatin Shi'a, yanzu ta naɗa ainihin gwamnati a Yemen. Kamar sai wani ya ce wai Saudiya sun shekara biyar suna cutar da Yemen, wai yanzu ɗan Yemen sun rama. Wai wannan hari shi ana shi kira hukunci bai san cewa Iran da ta kai harin ba. An gani Iran ta kai hari da sunan ƴan Houthi, kuma su ƴan Houthi ai ba su ne gwamnatin Yemen ba. Kamar sai ce wai Yemen sun rama, wai mutanen duniya sun yi wa Yemen ca. To babu mutanen duniya da suka yi ma Yemen ca, da Amerika da Ingila da Faransa da Saudiya da gaba ɗaya babu wanda ya magana Yemen. Wa ake magana? Iran. Kaulan wahidan hankalin kowa yana kan Iran ne. Babu wanda ya ce ai Yemen ne ta kai harin. Kuma ba zai ma yiwu mutanen Yemen su kai hari ba. Don mutanen Yemen suna maraba da Saudiya da take taimaka musu da ainihin makamai da sojoji da kuma dukiya. An gane wannan ko? Ita Saudiya ba 'yar ta'adda ba ce kamar Iran. Saudiya ba ta kai hari ga kowa. Saudiya ba ta cutar da kowa bil hasali. Saudiya tana taimakawa ne don a samu zaman lafiya a duniya. An fahimci wannan ai. To saboda haka aqidan ahlus sunna ya bambanta da aqida na Shi'a. Su ƴan Shi'a suna iya zubar da jinin duk wani mutum wanda ya saba musu. Amma ahlus sunna ba sa yin haka. Na'am.
Awan kazibuna ala ahlil bait al-kiram.
Sannan ƴan Shi'a suna yin ƙarya ga ahlul bait masu daraja. An gane ko? Suna jingina ma ahlul bait abinda babu ruwan su.
Kamit taraw alayhim.
So nawa ƴan Shi'a suna yin ƙarya zuwa ga ahlul bait?
وكم ارتكبوا من الجرائم باسم اهل البيت
سو نوا suka aikata ta'addanci laifuka manyan laifuka da sunan wa da sunan ahlul bait
wa ahlul bait wallah mazlumuna wa qura'a minhum
wallahi ahlus sunna wallahi an zalunce su ne kuma wallahi sun barranta daga gare su an su ahlul bait wallahi an zalunce su ne an zalunci ahlul bait ne sannan kuma ahlul bait sun barranta daga gare su.
Yukaththiruna as-sahaba bismi ahli al-bayt.
Ɗan Shi'a suna kafirta sahabbai da sunan wa? Wai da sunan suna goyen bayan ahli al-bayt. An gane shin ahli al-bayt na kin sahabbai ne? Kamar kaga aqidan Shi'a sun ce la wala'a illa bi bara. Babu walittaka sai da bara. Abin da suke nufi babu walittaka ga ahli al-bayt sai ka yi bara'a daga sahabbai. Kafin a kira ka mai san ahlul baiti sai ka nuna babu ruwanka da Abubakar da Umar da Usman da su Talha da sauran manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma su a wajen su idan har kana san sahabbai to babu ruwanka da ahlul baiti, idan kuma kana san ahlul baiti babu ruwanka da sahabbai. Wannan shine mummunan aqidan Shi'a wanda ya bambanta ƴan Shi'a da ahlus sunna wal jama'a. Su ahlus sunna wal jama'a suna san sahabbai sannan kuma suna son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam. A cikin mutanen gidan manzo akwai sahabbai, Fatima radiyallahu anha sahabiya ce, sannan Aliyu radiyallahu anhu sahabi ne, Hassan da Husaini sahabbai ne, an gane ko? Sannan Abbas da ƴaƴansa Abdullahi bin Abbas sun sahabbai ne. Saboda ahlus sunna suna san ahlul bait kuma suna san sahabbai, kamar yadda na ce, wato ba dukkan sahabbai bane, ba dukkan ahlul bait bane sahabbai. A cikin ahlul bait akwai sahabbai, a cikin su akwai tabi'ai, a cikin su akwai atba'u tabi'in. Kun fahimci wannan ayi? Al-muhim dai ahlus sunna suna san mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suna yin bara'a ga duk mutumin da ya kyamaci mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ruwaito Abubakar radiyallahu anhu yana cewa, urkudu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, ku girmama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar girmama mutanen gidansa. Idan mutum yace yana son manzo sallallahu alaihi wasallam amma baya son mutanen gidansa, to wannan alama ne cewa bai son manzo, an gane? Amma nan idan muka ce ahli bait, anan wajen muna nufin ahli bait da suka tabbata akan kitabu wa sunna. Akwai ahlul bait wanda suna jingina kansu zuwa ga gidan manzanci amma kuma yin bid'a ne, to irin wayannan ba su cancanci irin wannan girmama wanda ake magana ba. Kaman ba sa'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, duk wanda aikin shi ya dakilar da shi, aikin shi ya dakilar da shi, bai tsaya kan sunna ba, bai yi koyi da sunna na ainihin kakan shi ba, to lam yusri bihi nasabuhu, dangantakan shi ba zai kai shi gaba ba. An gane wannan ko? Idan ka zamanto dan malam ka ki halin malam rago da wuƙiyar kare, to zai yi a mutunta ka? Wato mahaifinka ya tsaya akan sunna, kai kuma kana yaƙi da wannan sunnan, shin ka cancanta a girma ka? Baka cancanta ba. Idan mutum ya ce shi wato yana da alaka da gidan manzo, to a gani a ƙasa, a ga cewa yana son sunnan manzo Allah kuma yana tabbata sunnan manzo Allah, baya faɗa da ahlus sunna, to wannan sai mu ce to alhamdulillah wannan yana tare da sunna kuma yana tare da sunnan baban shi, ya cancanci kowane irin girmamawa. An fahimci wannan ko? To saboda haka su ƴan Shi'a suna kafirta sahabbai da sunan san ahlul bait, kamar yadda kiristoci suke jin haushin musulmi wai saboda musulmi ba su ce Annabi Isa Allah ba ne, tunda har ba ku ce Annabi Isa Allah ba ne, to su suna ganin kuna zagin Annabi Isa ne, to suna jin haushi. Kafin Kirista ya yarda kana son Annabi Isa, sai ka ce Annabi Isa dan Allah ne ko kuma shi ma Allah ne, an gane ai? Amma idan ka tsaya daidai kai koyi da kitabu wa sunna, wato akan cewa Annabi Isa bawan Allah ne ko manzansa ne, kuma kalmansa ce wacce ya jefa wa Maryam kuma ruhi daga gare shi, sai su ce wannan kana ma zagin Annabi Isa ne, an gane wannan ko? To saboda haka su ƴan Shi'a wato sun yi guluwi kan ahlul bait, har sun ba su matsayi irin na annabawa, sun ba su matsayi na Ubangiji na sanin gaibi ko abin da ya kama da wannan, sannan kuma sun nuna cewa in har za ka so su to sai ka ƙi sahabbai. Amma mu ahlus sunna muna ganin muna matsar son mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma muna son sahabban da suka taya manzon Allah ya da addini. Yaya za mu yi mu kyamaci mutanen da suka taya manzon Allah ya da addini? Tun sai Annabi ya kyamaci ya da addini, duk wani jihadi da manzon Allah ya yi da taimakon wayannan bayan Allah, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, Allah shi ya karfafa ka da taimakonsa kuma sannan ya karfafa ka da ainihin mu'minai. Allah ya taimaki Annabi da sahabbai, wanda da ba don wayannan sahabbai ba, da duk jihadojin da manzon Allah ya da bai tabbata ba, sannan wayannan sahabbai su suka taimaka ma Annabi wajen yaɗa ainihin da'awa zuwa ga duniya ga baki ɗaya. Man arada an yastanna falyastanna bi maqan mata fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna ulaika ashabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanu afdala hadhihi al-umma abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallahum katal wa aqallaha katalufan ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi walikamati dinihi. Allah ta'ala ya zaɓi sahabbai domin su abuci annabi kuma domin su tsaya da addininsa. To da ka fa'ari kula kun fadila kun to ka san darajar wayannan bayan Allah a gare su kuma wattabi'uhum ala asarihim ku bi su akan gurabinsu watamassaku bimastada'tu min akhlaqihim wa siyarihim innahum kanu ala alhuda mustaqim ku yi riko da abin da kuke iyawa na dabi'unsu da kuma tarihinsu domin lalle sun kasance akan shari'a wanda yake mai kakke kuma fahimci wannan ai to mutane irin wayannan wanda suka bada jirinsu suka bada dukiyoyinsu suka bada garuruwansu domin ganin cewa musulunci ya ci gaba sai mu ce yanzu ba ma yi da su ba ruwanmu da su mu ce duk mutumin da yake son manzon Allah dole sai ya ki su alhali kuma su suka taimaki manzon Allah ya yada wannan da'awa din Allah ta'ala ya ce musu innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan haka Allah ya kira su lalle wayanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillahi da dukiyoyin su da kawo kansu wallazina awaw da wayanda suka tattaro muhajirun wa nasaruddin suka taimaki addini ulaika humul mu'minuna haqqan wayannan sune mu'minai na gaskiya haka Allah ya kira su lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da wani irin gafara na musamman da wani arziki mai girma shi ne aljanna an gane wannan ayi Naam.
Yukaththiruna sahaba bismi ahli albayt.
Suna kafirta sahabbai da sunan ahli albayt.
Wa yuharrifuna alquran bismi ahli albayt.
Suna karkatar da alqurani da sunan ahli albayt. Su karkatar da fasarar alqurani saboda san rai da sunan wai ahli albayt.
Wa yaqaluna afa'il.
Suna aikata aika.
La awwala laha wa la akhir.
Wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe. Barna kala. Da sunan ahlul bait
wa yatawassaluna ila al maliki wa ila al manasibi
wa yatawassaluna ila al mulk suna saduwa zuwa ga mulki da kuma zuwa ga muqami
wa ila al amwal
kuma suna saduwa zuwa ga karban dukiyar mutane
wa ila
kullu zalika bi ismi ahlul bait an gane suna kokari su kafa gwamnati da sunan suna so su kafa gwamnati na ahlul bait kuma ƙarya suke yi suna kokari wato su hawo manyan mukamai da sunan za su hawo wannan manyan mukamai don su taimaki ahlul bait duk wannan gaba ɗaya ƙarya suke yi alani sannan kuma suna saduwa zuwa ga neman dukiya da sunan taimakon ahlul bait
al'ana yata'akkaluna bismil mahdi
a yanzu suna cin abinci da sunan mahdi musamman shi'a na Iran shi'an Khomeini an tanaji sojoji na musamman a Iran wanda ana yi musu training kullum wayannan sojoji ana kira su Juyushul Mahdi wai an tanaji wayannan sojoji ne saboda idan Mahdi ya bayyana to wayannan su ne sojoji wanda aka shirya su musamman domin su taimaki Mahdi wajen yin jihadi an gane a ina Mahdi yake Mahdi yana cikin Saradif a can Iraq shi Saradif dinan wani rami ne dan karami kamar ramin bera an fahimci wannan ai nan ne wai iyayen Mahdi suka boye shi lokacin da sarakuna na Banu Umayya suke neman Mahdi wai suna yana karamin yaro ana neman shi za a kashe suka boye shi a cikin wannan Saradif din wai yana cikin wannan Saradif din har yanzu zaka ga wato mutanen Iran wato suna kashe kudade da yawa ga wayannan sojojin sannan manyan malaman suna tara dukiyoyi su ci wannan dukiya da sunan wai ana tara dukiya ne domin a shirya sojojin Mahdi to anan ne suke cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba an gane ai shekara akan je wannan rami Saradif din ayi fareti a ce Mahdi ya kusan bayyana bari a je a tsaya kusa da ramin ko zai fito ina ba ka gane to kaga wannan Mahdin da suke magana wato ya gudu ya boye tuntuni kuma ya gudan mawaye ya gudan wa kulafa na Banu Umayya su kulafa na Banu Umayya wani irin makamai ke gare su suna da tankokin yaki suna da ainihin jiragen sama na zamani suna da bindigogi na zamani me suke da shi takubba sai masu sai kibau to mutumin da yaji tsoron masu takubba masu 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 kibau zai iya fuskanta masu tankokin yaki masu jiragen saman zamani masu makaman zamani kaga wannan kawai kaman suna gaya muku har abada zai ina nan a cikin ramu nan ba zai fito ba yana da wuya wannan mahadin ya fito daga wannan ramu ya riga ya shiga kenan har abada ina fatan gane to zaka ga dukkan wannan al'an ya ta'akkalun bismil mahadi suna cin abinci da sunan mahadi
bal min qurun
kai tun dade suna wannan karnoni masu yawa suna cin dukiyoyin mutane da sunan mahadi
yajma'un al-khums wal wasaya wat tabarru'at
suna tara khums suna tara wasici ha idan ainihin wani yayi wasiya wani kafin ya rasu nan shi'a ne zai ce ya bada miliyan kaza wato saboda ayi hidima ga mahadi idan ya bayyana to anan zuwa ne mahadin malaman eh malaman su ne manyan mahadi an gare shi yayi wasiya tsakanin shi da Allah a irin nashi jahilci cewa in ya rasu dukiyarsa kaza a cire saboda ayi hidima ga mahadi sai malaman sai malaman su bai da kansu mahadi sai ta amfani da wannan dukiya an gane wannan ko
wat tabarru'at
suna amfani da ainihin tabarru'at tabarru'i da aka yi
li ashabil qubur
wato irin tabarru'i da aka yi da wani yayi domin ma'abota kaburbura
umurun kaseera bismil qa'im alladhi lam yulad
kai da al'amura masu yawa da sunan alqa'im wanda ba haifa ba alqa'im shine mahadi da sunan mahadi wanda ba haifa ba a wajen ahlus sunna ba haife shi ba nan gaba ne za a haife shi ko abin da ya inganta cikin hadisi shi mahadi zai zo ne daga cikin zuri'a al-hasan bin ali radiyallahu anhu kuma nan gaba ne za a haife shi in ya zo zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika shi da zalunci akwai hadisai da dama da suka zo mutawasirai kan matsalan mahadi saboda yana daga cikin ahlus sunna aqida ahlus sunna imani da bayanan mahadi amma ba irin imani na rawatib ba su irin rawatib su sun ce mahadi zai bayyana ne a zuri'a husaini sannan ya riga an marga an haife shi yana nan yana cikin saraji an gane an boye shi ne sai karshen zamani zai bayyana shi wannan mahajin kuma idan ya bayyana su wane ne zai yaƙi larabawa farko abin da zai fara yaƙa larabawa zai kakkashe larabawa sannan kuma zai sanya a tayar da manya-manyan sahabban da suka zalunci ahlul bayt din jinsu za a tayar da abubakar za a tayar da umar za a tayar da usman za a tayar da aisha da ire-irensu mahadin zai sa a daure su akan bishiya wai Allah zai rayar da su a lokacin suna kiran wannan aqida ar-raja'a Allah zai tayar da su wai in ya tayar da su sai shi Imam Mahdi ya sa a daure su a jikin bishiyoyi in an daure su sai Imam Mahdi ya yi bayanin dalilin da yasa aka tayar da su da kuma dalilin da yasa aka daure su an tayar da su ne an daure su saboda sun zalunci ahlul bayt yanzu lokaci yayi da za a rama musu sai mahadi ya ɗauki takobi ya fiffille su gaba daya an fahimci wannan ko to kaga irin waɗannan miyagun aqidu wanda shi aka yi imani da shi kenan kan mahadi wa iyyaz billah na'am
fa ahlus sunna yughdhibuna ahlal bid'a ila shak
su ahlus sunna suna kyaman ma'abuta bid'a ba wani shakka
wa zakara adadan min al-a'imma wa minhum hadha al-imam annahum ajma'u ala bughdihim
imamu sabuni ya ambaci adadi daga cikin ainihin malamai daga cikin su akwai wannan imam din wato imamu sabuni cewa sun yi ijma'i gaba ɗaya su ahlus sunna akan kin dan bid'a ahlus sunna sun yi ittifaqi babu sabani akan kyaman yan bid'a suna kyaman shi'a suna kyaman mu'tazila suna kyaman khawarij suna kyaman murji'a suna kyaman jabariya suna kyaman wa qadariya suna kyaman sufiya sannan suna kyaman wa jama'atu tabligh din yan sufiya ne yayi an tabi Nasiruddin Albani aka ce me zai ce kan jama'atu tabligh yace sufiya asariya yace sufaye ne na wannan zamanin sufaye ne yan zamani aka tambaye shi kan ikhwanul muslimin wanda Sheikh Mukbil ke kiran su ikhwanul muslimin aka ce me zaka ce kan ikhwanul muslimin aka tambaye Albani yace yake kharijiya asariya yace ɗan khawarij ne na wannan zamanin su ikhwan su ne khawarij na zamani su kuma tabligh su ne sufayen zamani kenan dukkan su gaba daya ɗan bid'a ne su ba sa kan hanya an gane wannan ko na'am
lakin minhum du'atun la yujalasun wa la yunawarun
sai daga cikin ɗan bid'a akwai du'at akwai masu da'awa zuwa ga bid'a an gane ana samun wannan dan bid'a ne irin dan bid'a cikakken dan bid'a yana kiran mutane zuwa ga bid'ansa da shubuhohi da hujjoji irin nashi to irin waɗannan la yujalasun ba a zama tare da su wala yunazarun ba a munazara da su in ka san cewa wannan dan bid'a ne da'il ila bid'ati to baya halarta ka ringa zama tare da shi an gane ko kuma baya halarta ka ringa munazara da shi ku tattauna kuna muqabala da shi baya halarta
illa fiya lil darurati wa illa lil maslaha
sai dai cikin halin lalura an gane wani ko dan bid'a na iya zuwa yace idan ahlus sunna sun isa in suna ganin suna kan gaskiya to a fito a goma yayi ta irin wannan barazana yana ihu a gaban jama'a to gama garin mutane su ci gaskiya ne ba wa'annan ɗan bid'an nan sun fi ahlus sunna gaskiya ahlus sunna matsorata ne gashi an ce su fito sun ki fitowa a nan wajen sai ringa cin kasuwa an gane sai ga mabiya da yawa suna ta taruwa ƙarƙashinsa saboda ya zo ya yi barazana ya ce in an isa a fito a gani in zai kashe kashe da ahlus sunna a nan wajen sai ya zamanto idan ba a fito ɗin ba zai zamanto an ba da dama ga bid'a ta yaɗu to wannan ya zama to lalura malaman da suka goge suka fahimci sunna da kyau su zauna da shi an gane ko su nuna miki karshen shi su nuna miki cewa ahlus sunna sun fi karfin a ce dan bid'a ya rinjaye su na'am
fala yajuzu an tadkhula ma'ahum fi jidal baya halatta
ka shiga tare da su ɗan bid'a cikin jayayya
la yajuzu an tadkhula ma'ar rawafid fi jidal
baya halatta ka shiga tare da shi a cikin jayayya
ijdalin khassa
eh a cikin jayayya na musamman
idza kunta da'ifa
khassa idza kunta da'ifa musamman ma in ka kasance mai rauni wannan rauni anan ba ana nufin kai baka da ilimi ba ana iya samun wani mai ilimi amma mai rauni ne yana da karatu amma dan shi ba ka dan an gaya mai zai rikici an gane za ka ga cewa gashi da ilimi amma ana iya dan jefa mai shubha guda ɗaya ya rikice gaba ɗaya to in ka san mutum ne mai yawan rikicewa da wuri baka da kaifin basira na ainihin munazara to mafi alkhairi kada ka tattauna da dan bid'a in ka tattauna da shi cikin sauki za a rinjaye ka an gane wannan ko
la tadkhul ma'a sufi fi jidali
kada ka shiga tare da sufi cikin jayayya
khassatan idza kunta da'ifa
musamman ma in ka kasance mai rauni rauni wajen imani sannan rauni wajen fahimtar sufiya sannan rauni wajen fahimtar makamansu in zaka yaki maki ya kamata ka san makaman da ya mallaka ko to zaka yake shi baka san makaman da ya mallaka ba sai ka fada mishi yaya wai wa'annan sufaye menene sufanci tukuna baka ma san sufanci ba baka san wani irin hujja suke kafawa wajen gina sufancinsu ba kawai sai ka fado aka ce maka akwai sojoji cikin wannan daji kawai sai ka fada cikin dajin ba tare da ka san ma ina suke ba ba tare da ka san wani irin makamai gare su ba sai ka fada da dan takobinka kana waje-waje kuma ka shiga cikin daji wanda baka san kan dajin ba me zai faru gare ka cikin sauki za su yi maka ambush su kashe ka a banza ko a nan wajen ko yaƙi ake yaƙi da ake na jihadi manzo Allah yakan tura ainihin uyun jawasis ya tura masu leken asiri aje a leko wato sojojin su nawa ne sannan wani irin makamai suka tanada ko ko ya yi badar haka aka yi sai da manzo Allah ya tura ainihin ya tura ayyukan da ke asiri aka je aka binciko wato sai suna yanka raƙuma kaza kullun sai annabi ya lissafa yawan su cewa sun kai 1000 da wani abu to kaga sai da aka san makaman su da yawan su sannan aka fada musu to shi ma dan bid'a sai ka san karfin ilimin sa da shubuhunsa wani dan bid'a ya goge sosai wajen lugar larabci ya san nahwu da kyau ya san balaga da kyau ya san sarfu da kyau kai kuma mai rauni ne a duk wannan fannin gaba daya amma kace ka dogara ga Allah wa tawakkal ala Allah fa huwa hazu tunda dai ahlus sunna ne Allah yace wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun
saba dangare
kai kana matsayin jundullah amma sai ka dumfari miki ba makami ba makala Allah ta'ala al-qur'ani yace zaka dumfari miki ba makami bai ce wa a'idu lahum mazdaqatun min quwwati wa min ribatil khayr turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum ashe in zaka dumfari miki ka dumfare shi da makami an gane wato ala laqalli makamin ya kusan kai makamin shi in makamin ka bai wuce nashi ba kare ya zama to makamin ka yayi kasa kasa shi ya zo da tankokin yaki da AK-47 kai ka zo da wukanyen ka nama ka ce zaka yake shi kaga tsakaninku akwai tazara da yawa shine maganar Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah a cikin kitabut tauhid yake cewa innamal khawf ala al-muwahhid allazi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah yace abin tsoro ya tabbata ga mai kadaita Allah wato ahlus sunna salafi wanda yake shiga hanya bai da makami yana so ya je ya yaki kafirai yana so ya yaki yan bid'a da hujjoji amma bai da karfin hujja bai da ilimi yace wa qalqar manna Allahu alaina bi kitabihi allazi ja'alahu tibyana li kulli shay wa hudaw wa rahma wa bushra lil muslimin yace fala ya'ti sahibul qasaibul batil bil hujja illa wa fil qur'an ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha wato ma abucin barna bai taba zuwa da wata hujja ba face a cikin alqur'ani akwai abin da zai warware ta kuma yayi bayanin barnanta sai kawo ayar nan wala ya'tu laka bi muslim illa ji'inaka bil haqqi wa asar tafsira a gani kaga shi karkashin wannan wato dole ne in zaka dumfari mubtadi ka dumfare shi da hujjoji da ainihin bayanai wanda suke wadihan ga sunan na'am
illa idza kana rajulun mutamakkinun min al-ilmi wad-din
yau kafin ka dumfari dan bid'a kayi munazara da shi ko jidali sai idan ka kasance mutum ne wanda yake mutamakkin ya kafu an gane mutum ne wanda ya kafu daga ilimi da addini
wa qiyamul hujja
da kuma tsayuwar hujja
wa inda hu zaka'un wa nabaha
to bayan haka kuma a wajen shi akwai basira da fadaka kenan koda mutum yana da zurfin ilimi amma ba shi da basira ba shi da fadaka to baya kamata yayi munazara da yan bid'a
wa inda hu wa ra'a maslahatan fi munadaratihim fayunadiruhum
kuma da sharadin koda mutum yana da zurfin ilimi koda mutum yana da ainihin karfin imani kuma yana da basira din kuma sai da sharadin akwai maslaha wajen munazara idan tattaunawar ya hango tattaunawar zai haifar da dami ido to anan wajen ya halatta a tattauna din fayunaziruhum sai yayi munazara da su
wajadilhum billati hiya ahsan
Allah yace wajadilhum billati hiya ahsan in zaka yi mujadala da su kai mujadala da su da abin da yafi kyau abin da zai haifar da dami ido abin da zai zamanto maslaha ga musulunci da musulmi da sunna
hunaka jidalul mashru
akwai jayayya wanda yake shari'a ta yarda da shi
Allahumma sadda al-abwaba 100%
Allah ta'ala bai toshe kofa na mujadala 100% ba. Ku fahimci wannan ai. Allah bai toshe kofa ba yace gaba daya kwata-kwata kada ayi munazara da yan bid'a Allah bai ce haka ba.
Fa idza kanat lana tariqun ila iqamati al-hujja.
Idan ya kasance muna da hanya na ainihin tsayar da hujja ga kafiri,
wa hidayatin nas ila al-khair,
ko tsayar da hujja ga dan bid'a da kuma shiryar da mutane zuwa ga alkhairi.
Fa nasluquha.
To ya kamata mu shiga wannan hanya din. Ina fatan gane wannan in har ya zamanto ta hanyar munazaran za mu shiryar da mutane zuwa ga alkhairi za mu sa mutane su nisanci bid'a to ya kamata mu shiga wannan hanya na munazara domin mu magance al'amarin shubha.
وهذا الذي تناظره قد لا يستفيد لكن غيره قد يستفيد.
Wannan wanda kake munazara da shi din za ku iya bugawa da shi a dade ana yi to amma shi bai fa'idantu ba saboda dama wato ba yayi munazaran bane dan neman gaskiya me yasa yayi munazara kawai yana so ne ya rinjaye ahlus sunna ta kowane hali sannan yana so ne a san shi saboda haka wannan mutumin wanda nani
la yastafi
wannan wanda kake munazara da shi kalla yastafi wato wani lokaci shi ba zai fa'idantu ba lakin gairuhu kar yastafi sai dai wanin sa zai fa'idantu mai sauraro tunda shi mai ila mai sauraro zuciyar shi abu da yake idan ya saurara kana tattaunawa da sufi ko kana tattaunawa da dan bid'a ko kana tattaunawa da dan jama'atul takfir wal hijra ko kana tattaunawa da ikwanul muslimin ko hizbut tahrir ko jama'atul tabligh to zai tsaya ya bude kirjin shi shi dai yana so ya ga ina gaskiya take idan ya ga shi wancan dan bid'a yana kama-kame amma kai kana ta zubo hujjoji ne lil kitabi wa sunna kana ta kawo asarai na salafus salih to shikenan kaga sai gane cewa kai ke da hujja wancan kama-kame ne kawai da wayo na'am
wa amma du'afa'u fala
amma masu rauni to baya halatta su tattauna da yan bid'a
wa hatta min al-ulama man yakun da'ifa
kai hatta cikin malamai ba zaka iya ganin wannan babban malami ne amma bai rauni ne a wajen munazara to irin wannan idan malamin ya san kanshi soja ne shi general ne amma da zaran ya ji karan bomb sai ya rikice gashi ya kai matsayin general amma kuma an je yaki ya ji karan bomb sai ya rikice ga baki daya ki kaga irin wannan kada ma a sa shi commander in an sa shi commander in ya rikice kuma duk wani rikice idan direba yana tuki sai direba ya rikice a wajen tuki ku da kuke ciki ba in ya rikice zai yi hadari hadarin zai shafi kowa da kowa to idan an san cewa direba rudadde ne kada a bashi damar tuki shi yasa tukin jirgi idan mutum zai tukin jirgi sai an duba kwakwalwar shi sannan a duba jikin shi bai da ɗankano ma bai da wani ciwo idan har yana da ciwon ɗankano ma ko kuma ya zama kwakwalwar shi ba shi da natsuwa ko hawan jini ma yana da shi ba za a yadda ya tuka mutane ba sai an duba shi garau tukuna sannan a yadda ya tuka mutane to kazalika idan malami ya zamanto bai goge ba ko da yana da ilimi amma bai goge da munazara ba ko bai da zurfin basira ta inda in an tattauna da shi zai bar baya da kura dan irin wannan ya taɓa faruwa wani ɗalibi ɗan salafiyya ko ɗalibi na sunna ya zo yana tattaunawa da ɗan ƙalaƙatu wallahi dan alƙatan nan ya kawo shubuhohi masu yawa wanda wannan kansa din aka yada to mutane za su yi tunanin cewa wato ƙalaƙatanci shike da gaskiya ahlus sunna ba su da gaskiya to dan alƙatan yana ta kawo hujjoji kuma yana ta jeho shubuhan da yake jehowa malamin sunna baya bada amsa kan su to kaga wa'annan shubuhoyi da baka bada amsa ba shi kuma jahili na cewa ai malamin ya kansa bada amsa nan mala ya kansu ba da ansa a nan wajen to a nan wajen ka bar baya da kura in ka san shubuhohinsu ba ka iya warware shi kar ba ka dubbare su domin kana yin tallale a fakaice ga 'yan bid'a za ka zamanto sababi wanda mabiyanka za a samu wasu su koma 'yan ƙalaƙatu ko a samu wasu su koma 'yan shi'a to mafi alkhairi in kuna da malami kuka san malaminku yana da rauni wajen munazara su da ma 'yan bid'a sun sani sukan zabo malami wanda yake dan tagajen haka sai su aiko mai da wasiƙa sai suna so a tattauna da shi to kuna gano wa kuto akar makallahu da Allah za mu wakilce ka ku roƙi shi da Allah ya yi haƙuri shi malam matsayinka bai dace a ce irin ka tsaya ka yi magana ka fi ƙarfin malam ku hana malam an gane za a iya samun ɗalibi wanda ya fi malami ma iya munazara gashi malami ne shi amma ɗalibin shi ya fi shi ya munazara to kun fahimci wannan malam ya tsaya ya karantar da ku amma munazara ya bari ku yi a'a abin nan a wannan Abul Hasan al-Ash'ari wato lokacin da ya zauna a cikin aqidar mutazilanci ya zauna cikin aqidar mutazilanci shekara 40 yana cikin wannan aqida to malamin sa a wannan aqida Imam Al-Bukhari a lokacin da Imam Al-Bukhari babban malami ne in ya rubuta littafi akan aqidar shi na mutazilanci yana raddi ga ahlus sunna to yana da wuya ka iya warware mai abin da ya rubuta in dai rubuta raddi to ana shan wahala sai aka samu malami wanda ya goge rafiq sanai ke iya bishirar shi amma in ka zo magana da shi ko karamin yaro zai iya bige shi shi baya iya munazara yana da rauni to idan aka aika mai da wasiƙa ana so ai munazara sai ya tura dalibin shi Abul Hasan to Abul Hasan in ya shiga fagen fama da wuya kike kare shi gashi dan bid'a kuma a lokacin dan bid'a ne ya ba ahlus sunna wahala sosai duk da cewa bai da gaskiya ba bai da gaskiya amma ya bayo ahlus sunna ya iya munazara sosai akan abu to wata rana shi da kanshi yana kwance Allah cikin ikonsa sai yayi mafarki da yayi mafarki annabi ya ce masa ya kai Abul Hasan alayka bi sunnati ya kai Abul Hasan ka lizzirci bin sunnata ka bar wannan shirman aqidar mutazilanci din kire wannan bawan Allah ya tashi daga nan wajen ya fara binciken littafin hadisi ka duba adabarun da hadisi amma yana taba masa hadisi wahala to da me yake ba su wahala da hujja ko da shubha shubha sai da hujja ko daya duk wannan abin da yake kawo ba kawai shirme ne kawai amma da wannan shirman in ya kawo sai ga ya girgiza kwakwalwar wani irin yadda masu sihiri suka jefa ainihin sanda annabi Musa ya firgita kaga wannan sandan da ba dan Allah ya gaya ma annabi Musa cewa bula bane annabi Musa na iya firgita ba ya ce zai gudu dan annabi Musa ya firgita sai Allah aka ce saharu a ayunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim sai suka sihirce idanun mutane suka tsorata su suka zo da wani irin sihiri mai girma fa aujasa fi nafsihi sifatan Musa sai annabi Musa ya saka wani irin tsoro a zuciyarsa ya firgita Allah ya ce mai Allah ya ce haka kam innaka anta al'ala kaka ji tsoro lalle kai ne a sama wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u ka jefa abin da ke hannun daman ka zai hade duk abin da suka aikata kawai inna ma sana'u kai da sanin kawai abin da suka aikata makirci ne na mai sihiri to haka nan dan bid'a zai kawo wasu irin maganganu wanda in baka shirya ba a matakin farko ka fara ci kanka zai iya juyawa ma kanka zai ta juyawa kaga kaman ya kawo wasu irin hujjoji to baka shirya ma abin ba an gano wannan to idan kai ba wai kana da basira bane to zaka ga abin ya girgiza ka har ma kila ka sallama an gane to haka Abul Hasan yake yi lokaci mai tsawo daga baya sai Allah ya shiryar da shi to da Allah ya shiryar da shi haka ya zo yayi ta rubuce ga yan bid'a ne yayi ta musu rubuce zai zo ya kawo Qur'ani ya kawo hadisi kuma yayi amfani da ka'idar shi na hankali ya ba Qur'ani da hadisi kariya sai duk wayannan mutazilawa suka yi su kasa magana kuma a lokacin da ya taso ya fara ma bugawa da mai gidan nashi da malamin nashi sai da ya kai malamin nashi kasa sannan ya kara gaba an gano wannan ko kuma ya zo ya rayu ya bi ainihin wato ka'ida na ahlul hadith ya ci gaba da munazara da raddi ga yan bid'a ta hanyar ahlul hadith al-muhim anan wajen shine zai iya yiwa kana da ilimi kana da gaskiya amma baka iya sarrafa makaman ba ga makaman ga san ko iya ji amma ka shiga ba zaka iya ba baka iya ba ko aka zo aka ajiye ma jiragen zamani aka ce gashi nan zai kai yaki ko kuma baka yi training akan su ba yaya za a yi in kai wasa ma ka shiga sai ka mutu kin ka bugar yaki ma zaka mutu ko ko bindiga ma ka harbi kanka da shi kaga shikenan in ya zamanto kana so ka yaƙi ɗan bid'a sai ka zamanto mai basira mai zurfin ilimi ko mai nutsuwa yawwa na'am to kuwa mu zuwa babu insha Allah to an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba so ƴan uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم